This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraronmu, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 6 ga watan Yuli na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Inda a wannan makon shirin zai ci gaba da duba al'amuran da suka shafi shugabanci, tattalin arziki, cin hanci da rashawa, harkokin matasa, zamantakewa da walwalar al'umma a Ghana. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Asabar, Masoud Pezeshkian, sabon shugaban kasar Iran mai matsakaicin ra'ayi, ya buƙaci jama'a da su goya masa baya akan aiki da ke gabansa bayan da ya doke abokin karawansa mai tsaurin ra'ayi ya lashe zaben kasar. Zaben zagaye na biyun da aka yi a jiya Juma'a ya kasance ne tsakanin Pezeshkian, wanda shi kadai ne mai matsakaicin ra'ayi a cikin 'yan takara hudu, da kuma mai ra'ayin riƙau, tsohon mai wakiltar Iran a tattaunawar nukiliya Said Jalili. Pezeshkian, mai shekaru 69 kuma likitan zuciya, ya yi alkawari inganta manufofin kasashen waje na zahiri da sassauta tankiya game da tattaunawar da aka dakatar da ita da manyan kasashe don farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015, da kuma inganta fatan samun 'yancin walwala da zamantakewar jama'a da jam'iyyar siyasa. Sai dai Iraniyawa da dama sun bayyana shakku akan ko shugaban zai iya cika alkawarin da ya dauka a lokacin yakin neman zabe, yayin da jagoran addini Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, wanda ba shugaban kasa bane amma kuma yake da karfin yanke hukunci na karshe a fannin musulunci, yake killace da masu ra'ayin riƙau. A hali da ake ciki kuma, shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya taya Masoud Pezeshkian murnin zaɓensa a sabon shugaban kasar Iran, kamar yadda fadan Kremlin ta bayyana a yau Asabar. Sadarwar ta ce, "Ina fatan ayyukanka a matsayinka na shugaban kasa za su taimaka wajen ƙara inganta haɗin gwiwa da ke tsakanin ƙasashen biyu a dukkan fannoni don amfanin mutanenmu da kuma samar da sauƙi ga tsaro da zaman lafiya a yankin." Pezeshkian ya yi alkawarin bude Iran ga duniya da kuma isar da 'yanci da al'umman kasar suke so tsawon shekaru da dama. Afirka ta Yamma, da ke fama da rarraban kawuna, ta gudanar da tarukan kolin shugabannin kasa guda biyu a kasashe daban-daban biyu a ƙarshen mako. An gudanar da taro na farko ne a Nijar tsakanin shugabannin mulkin soji na yankin Sahel, sai kuma wani taro da za a yi a Najeriya gobe Lahadi na shugabannin sauran kasashe mambobin kungiyar tattalin arziki da yankin ta ECOWAS. Taron kolin da ake yi yau Asabar a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar zai kasance karo na farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar kungiyar haɗin kan yankin Sahel, wato Alliance of Sahel States, ko kuma AES a takaice. Taron kolin da za a gudanar gobe Lahadi a Abuja zai ba shugabanni a kasashen ECOWAS damar tattaunawa akan irin alaka da za su kulla da kungiyar ta AES. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Hamas ta amince da shawarar Amurka ta fara tattaunawa kan sakin mutanen Isra'ila da suka yi garkuwa da su, da suka hada da sojoji da mazaje, kwanaki 16 bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza, kamar yadda wata babbar majiya ta Hamas ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a yau Asabar. Kungiyar Tarajin Islama ta dakatar da buƙatar ta Isra'ila ta fara amincewa da tsagaita buɗe wuta da dindindin kafin ta rantaba hannu akan yarjejeniyar, kuma za ta ba da daman yin shawarwarin cimma hakan akan matakin farko na tattaunawar mako 6, kamar yadda majiyar ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters bisa sharaɗin sa kai suna, saboda tattaunawar ta kasance ta sirri. Wani jami'in Falastino mai kusanci da shirin samar da zaman lafiya na shiga tsakani da kasashen duniya ke yi ya ce shawarar za ta iya kaiwa ga cimma yarjejeniya idan Isra'ila ta amince da ita kuma za ta kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni tara ana yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Wata majiya a tawagar Isra'ila a tattaunawar da ta nemi a sakai sunanta ta ce yanzu akwai damar cimma yarjejeniya. Hakan da ya sha bamban da matsaya ta baya-bayan nan a yakin da aka kwashe watanni tara ana yi a Gaza lokacin da Isra'ila ta ce ba za ta amince da sharuɗan da Hamas ta gindaya ba. A ƙarshe, mahaukaciya guguwar Beryl ta yi rauni a jiya Juma'a zuwa ruwan sama na Tropica ta zuba a Mexico a matsayin guguwa na mataki na biyu tare da iska mai ƙarfi da ta yi ɓarna, amma babu wani rauni da aka samu a yankin Yucatan mai karɓan bakoncin masu yawon buɗe ido.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba, shirin zauren VOA.
Shigowa zauren VOA. A yau, shirin zai ba ɗan jam'iyyar MC, wato Movement for Change, dama na bayyana abubuwa da suka shafi yanayin mulki a ƙasar Ghana. Bari mu miƙa ku ga jagoran shirin, Ridwan Muktar Abbas.
Yanzu za mu tafi wurin wakilin jam'iyya na gaba, wato Movement for Change.
Sunana Alhaji Kamil Hussein Muhammad, ɗan jam'iyyar Movement for Change. Sarki kai tambaya ma dan uwana Alhaji Gadon Fusiga, wannan ke jam'iyyan da ke ragamin ƙasa suke mulki. In ka duba maganganun duk da ya faɗi maganan cikin ruwa da ƙura ne. Me yasa ne wannan magana? Ya kamata munana ta amma mutane bayani ina muka fito, ina muka kai, ina za mu. Inde muna 'yan ƙasa, nun wanne ke cikin Ghana yau ya san ƙasa yanayin rayuwa ta muna katutu. Ƙasa ta yi ƙarfi, ana kuke-kuke. Mutanen ƙasa yau in ka tambaya mutane nawa ke iya cin abinci kwano uku rana ɗaya, shi mu tambaye kawunanmu. Haga in ana yin abin ga maganganu da yawa shi a ce da wane yake haka ne, da wane yake haka ne. In kai haka nan ka faɗi, don kai ka zo ka gwada abin da za ka iya kai kan mutanen Ghana na cikin wahala. Shi aka da tausayin ku aka ba ku mulki saboda yanayin maganganun da ku zo ku faɗi. Shi yau maganganun da ku faɗi ya yi kasance me ake ciki? Sha a ce gwanda jiya ko yau? In ka duba Alhaji Gado ya kawo misali dewa kamar Russia-Ukraine war. Shi ka tambaye kawo nan mu yau da muke cikin ga Ukraine da kansu da Russia economy su yayi ke su da kima ke faɗa kenan, su da ke faɗa suna export. Kaga matsalar mu duka na kasan gani da NDC da MPP duka su duka sun base acquisition on manifesto. Me na fada zan yi ma mutanen ƙasa da tunda nazo ya kamata in yi wannan abu? Kaga matsalar mu guda na farko, duk wanda yace senior habi da kyau to me shi mu ce mishi shedani ne. Amma ko min kyau ƙara da wanka, in za ka yi abu ka yi lissafi ga abin da nake so in yi, kamar law of demand and supply in economics. Ko ba haka ba? Ko duk wanda ce free aid ta tasbi da kau kai yake, amma lokacin da ya kamata mu yi shi free ke ga ya karfin mu yake, mu auna karfin mu, mu auna algifin mu da abin da muke so mu kawo. Duk matsalar mu duka in ka gana irin bashin da Ghana yayi kan free SHS duwa almost 7 years inga an gwada maka ya baka mamaki. Yau mutanen Ghana ai mu ba talakawa ne haka. In ka duba wasu kasashen da ke bangaren Afirka ga ƙasa na wayewanmu na yau da kullu yanayinmu, kana ganin kamar muna gaban di ƙasashe da yawa. Amma ya yi kasance yau? Yau cin abinci ma ya muna ƙarfi, contractor ya aiki ba a biya. In ka tambaya a ce Russia-Ukraine war nan su da kansu ya economist yake ka auna sana ai maganin abin da muke faɗi kenan. Gwamnatin da ke mulki ta tashi ta kama ludde da ya kamanci a shahura da ita, amma yanayin da ke tafiya yau ai ba wani zai gaya maka kaman ƙarsa yayi ƙarfi ba su da kansu suna ƙasa ga me yasa ƙasa yayi ƙarfi yau promises dai wanda aka kawo za a zo a yi mana kan dola yayi ƙarfi in ka duba percentage shi a ce an yi kokari mutum ya bar maka dola ina 3 cedis 90 pesos yau dola ya kai 15 cedis 50 pesos ka ce wai in ka duba percentage wise yau ya fi da ai ana rena hankalin mutane ne in ba rena hankali tacin basira da fasa'a ba ka zo ka ce mun abin da ke 3.9 yau ya zo 15.7 ko 15.6 ka ce wai je ya fi yau saboda Allah wa zai dauki wannan ma da iyaye na kai yaran su ana biya saboda me uba ya hita waje ya samu abin da zai kawo gida kowa ke aikin shi na bunƙasa kaɗan an ga mulkin Rollins an ga mulkin Kufuor an ga da Atamils an ga da John Mama na Nadu Danko Akufo-Addo shi da yazo ya na kasar da kasar ne don mutanen Ghana yau kowa ba shi an gaya maka ba gari inda ya kai yau gari ya sha maganin zawo dokace a bi gari da kuraba da ruwa in ba haka ɓanna gari ya kai gari ya kamata a ce yau Ghana ya kama wuta to amma gashi nan hankurin mutanen Ghana ke da shi da ba mu son yanayin kai kawo da tashin hankali cikin kasar mu tunda ba a raine mu da yaƙi ba ba a raine mu da fadafilace ba mun san ana sake gwamnati a cikin ballot box jifan kuri'a ne kuma da ikon Allah Ghanaians aba an aza ruwa yau garin ga wallahi tallahi shi da kanshi Alhaji Gado da kanshi ya fi mu kuka ka ina cikin gwamnati ka gaskiya guda ne kuma yau ba mai sha marasa lafiya magani yau garin ga in an ce cikin ballot box wurin za a yi demonstration ba mu demonstration kan gwamnati bai da kyau kaga ba wani fitofili ya yi wani demonstration shi dai yanayin wani abin da ya zo da bai gudana da kan da ake son shi ba kaga an yi kowace kuma a yi hankuri an san lokacin da jufa kuriya ya kai in ya kai wannan mutanen Ghana sun gwada yanayin kasan abin da ya gudana da za a ba ku kasan ya economy yake yau ina ya kawo yau ina gwada maka almost 700 companies foreign companies to relocate to neighboring countries Benin Togo da Cote d'Ivoire yau a ce mun muna cikin kurmi Burkina Faso na cikin suna arewa suna iya suna export tomatur mu gana bayan mu yi noman tomatur me ka wannan an kashe agric yanayin tattalin arzikin kasan Ghana duka ya mutu an kashe yau she mu ce kasan ya je gaba ko ya ci baya abinsa mu movement for change ai cikin MPP mu muka fito muna ganin alƙawaran da muka mutanen Ghana ba shi ke gudana ba tunda ba shi ke alƙawaran da muka mutanen Ghana ba shi ke gudana ba dole mu gwada mutanen Ghana mu adilai ne ba mu zama ayi da mu gari ta lalace daga mun ja kanmu ma mu ma mu bude namu don muna neman mutanen Ghana su duba kaga in constitution Ghana ba political party ake vote ba power ba personality presidential candidate ana duban kaliban shi ne me zai iya yayi in ka duba shugaban mu Alan Kudo Chiramanchi John 2004 duk duniya baki daya ana neman wa'anda suke da basira da fasaha da gobe za su yi su mallaki kasansu sa kasansu yi bunƙasa ya kai inda ake so da a kira Bill Gates akla Condoleezza Rice na America an kira John Alan Kudo Chiramanchi lokacin da Nelson Mandela ya zo ya karbi mulki daga South Africa ya fito prison ya zo aka vote mai zama mulki ana neman mutane bakwai cikin the whole Africa a zo a duba kan da a yi tattalin arzikin kasar su ya zo an kira John Alan Kudo Chiramanchi mutum ina da 21 years shi ne regional manager na US na the whole Greater Accra wanga mutum is a staunch businessman lawyer ne kuma wanga mutum ya zo ya tsaya a ce a vote mai in ka tambaye su yanzu gadamai da ke cikin NDC da MPP ne cin hanci da rasha amma mun fi ku ci kuɗi wanda sun fi ku cin kuɗi amma shi in person gudan nan shi a tambaya an taba samu shi laifi guda ba taba samu shi laifi guda ba abin da yasa kaga mu yasu yasun mu mun koma baya muna bin shi kenan saboda adali ne kuma zai zo ya sai Ghana Benin sun yi wani yanzu Benin independent candidate ke mulki Benin sun yi wani mu kuma za mu gwada mutanen Ghana duniya duka kaman John Alan Kudo Chiramanchi you be the next president 2025 insha Allah
Abinda zan tambaya kuma da abinda na san yawanci masu saurare ko kuma suke tare da mu da su tambaya. Za a iya cewa Alan Chiramantin nan yana a cikin wannan gwamnati da ke mulki da shi ne fa aka dama ake sha. Sai dai lokacin da shi kuma yake son ya tsaya sai yayi watsi da wannan gwamnati. Amma in aka dubi irin maganar da kake za a ce a'a yaya dan lancirin mantin ke wannan magana alhali wahalan nan da aka shiga na kasar Ghana da ku aka jefa kasar Ghana me zaka ce a
ai dum mutun da ke da basira da fasaha be gajiya da na dawo da ra'ayi don ra'ayi ne kaman riga yake ko hanci kowa da irin tasa
kun ji yadda bayanan dan jam'iyyar MC Alhaji Kamilu Husaini Muhammad ta kasance kan gudanar da mulki a kasar Ghana idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji ci gaban amsar tambayar da aka yi wa Alhaji Kamilu Husaini kan koyaya yake kallon yadda wasu ke fita suke sauya jam'iyya domin tsayawa takara yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin da Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.
To madalla ka da dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyin ku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado Danjuma garin Bindi kan kasar da tafiyawan Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani. Sai kuma ansar tambayar Almu Musa Kano kan hamada, musabbabin hamada da kuma tasirin ta. To za mu fara da ansar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, ga ansar da wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani wanda aka jima ana bugawa da shi dan shekaru sama da 90 a duniya da ke garin Gombe, Alhaji Musa Yola. Nasiru Elhikaya, gare ka.
Ina tare da Alhaji Musa Yola wanda yana daga cikin dattawa kuma Bafulatani wanda ya san jiya ya san shekarun jiya a harkokin Najeriya da kuma tarihin mazinci wajaje da yawa. Allah ya bashi dama ya yi tafiye-tafiye. To Alhaji Musa Yola, za ka amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar Nijar da suka hada da Musa Hadirin Asuba da Magaram da Ado Danjuma suka aiko inda suke tambayar cewa suna so su san wace kasa ce tafi yawan Fulani a cikin duniyar nan, sannan kuma da kaɗan da watakila daga tarihin Fulani. Alhaji Musa Yola, sai ka ɗan faɗa mana don mu a fahimtar da waɗannan masu.
Ai kuma sai mafi yawa abin da za a lura cewa ba wanda ya kai Najeriya yawan Fulani, don kabilun da suke cikin Najeriya na Fulani le'i mbeta le'i fulbe wodi wolar wodi sukuren wodi mare wodi sulubawa wodi.
Alhaji Musa Yola, mun barki kusan ka kuma Fulatancin gaba ɗaya kuma da Hausa muke so a mana magana.
To akwai ba'awa, akwai bawan koyi, akwai sulubawa, akwai anan a Najeriya zaka samu akwai masu Fulani zaka ce aku, akwai abinan sukur, akwai sulubawa, akwai ba'awa. To wannan duk dangogi ne Fulani daban-daban duk a Najeriya suke a arewacin Najeriya din nan. Don haka kaga wata kila su kabilu kaɗan ne suke a wani bangare, kaga sulubawa suna Sokoto Katsina. Binda aka yi faɗa cewa Hausa Fulani, ai Fulani ne suka zo zama Hausawa. Hausawa kai Hausawa ne to asalinsu, suna da kabilunsu gobirawa, agalawa, kusumbawa su ne ba su da yare sai Hausa. Amma sauran duka juya aka yi kamar Hausa, kan sautan kan da sautan ba tun Hausa ba Fulani bane. To ai na Fulani suke da sarautu inda suke da shi a Nigeria. Tutoji 12 an tagaita in ma ga sun kai 30. In ka koma da su jama'ar da sauran su kata sun wanda ba a sasu a tun da safi ba. Haka kaga baban da suke kai Nigeria gaskiyar magana in yawan Fulani ne. Kuma duk da ma'an yanke Najeriya duk ma adama gaba daya adawan kamar ake fara duk Fulani ne da kuma daga asusun su daga Najeriya ne shekaru kusan zuwan da sanin aka yanke su ba wanda kai Najeriya dai ma abin na fara makadan bai fi kasi daya bisa uku na kabilun Fulani ba na gaya maka wannan da fara nan kuma in muna da wasu a kabila wasu a wani wuri za su iya faɗa wanda ko kabilu kan biyar na kabilun Fulani ne kuma ko Fulani masu kiwo a jeji ba fa bai faɗi ko ɗaya daga ciki ba to dan haka ban yi tsammani za a samu wani wata ƙasa da take da Fulani ni a fahimta ta dai wanda kai Najeriya
akwai Fulani nan a jamhuriyar Nijar na tuba yi ma tafiya na gamu da wani wanda ba Fulani ne amma daga Sudan yake na taɓa zuwa Senegal bana jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da Fulanci duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan Najeriya suka je koko su ma asalin mutanen can ne
a asalin Fulanin gaba nan Najeriya ma ai daga Futatoro suke Futatoro kuma daga kasar jihar da Silinga Tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce Bajjo Mango aka haife ta ita ta kai ba haifan Fulani lokacin da Uguba ya zo dan Masi wanda ya zo ya soma haifan Fulani a wannan wuraren su ne Fulani na dingongin suka tsallako suka shiga Najeriya da suka soma fada zahim da suka yi yawa a yi dama cakatan suka da abinda suka basu kamar lanke ne suka basu a Silinga da sauransu amma Fulani asalin su daga sai suka taso suka shiga Najeriya.
Futatoro
gari ne gari Futatoro innan lokacin da Bajimango da wannan masu Agoba ya zo a tarihin da wazir Zunai da rubuta da ya zo sai aka aura masa da ya wace aka zai Bajimango Bajimango ita innan da aka aura sai ta haifi yara guda hudu suka soma Fulatanci da Robroba da Uyo da Manasi na manta sunan daya su hudu suka fara yin Fulatanci nan ne ko an sami asalin Fulani kuma abin da yasa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba ai yagi ba suka bi addinin musulunci sai Uguba sai dalili abin da wannan Waziri Junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da kai na gina shi ba
Waziri Junaidu wani marubuci ne
na Sokoto
wannan Sokoto
Waziri Junaidu Sokoto Waziri Junaidu Sokoto sai rubuta littafi sai rubuta Bajjo Mango ita ce aka Uguba ya haifi ya huda hudu ya'yan nan da littafin yanzu a fadi ko da dangin Fulani wanda ya haife su su ne waɗannan da suka zo ma fada sunan waɗannan kakanninsu da aka aure da Baba Jimamu Usman sun zarin su Wakuru shine da suka samu suka yi yawa aka yawa suka soma fada da annan kawunan su asalin uwar su sun so watsayan su wasu suka ce tun da an ji asalin uban su daga gabas ne za su koma da zai fi son zuwa Najeriya.
Ukubat din nan shi waye ne kawai a cikin wannan labarin?
Na sai ana fada cewa sai Ukubat an nasi a cikin zuwa Annabi Ibrahim daga Bagadada
shine ya taho wajajen kasar Mali a nan ne aka wannan garin
Futa Toro ne zauna sarkin sai ya so Bajjo Mango ya aura ya so ma'aifan Fulani so yaran guda hudu suka so mai Fulatanci abinda wajen zuwan da rubuta ni ba ni Musa ya fara ba.
Kuma sannan sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin
Najeriya. Suka yawa a can suka soma fada da asalin wa'ancan da aka samu so kuro ne. Fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fada suka bazu suka fada duka wuraren nan suka ce za su koma asalin babansu inda ya fito daga gabas da yin zuwan su Najeriya. Suka zauna daiba daga cikin su ba su tabiya sun zaman su a Kamaru da nan din da duka.
To sai a kasance da mu sati mai zuwa don jin kashi na biyu na wannan ansar. Yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar Almun Musa daga Kano mai son ɗan taƙaitaccen bayani kan hamada. Idan Malam Musa na saurare ga masanin ilimin kimiyyan yanayin duniya ko geografiya da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamali da ke Zaria a jihar Kaduna Najeriya, Malam Iliya Sarki, wanda ya ce
kwararowar hamada wani yanayi ne mai filgitaswa ga zamantakewar rayuwa na ɗan adam da sauran abubuwa masu rayuwa a bisa doron ƙasa. Kuma yana faruwa ne saboda wasu dalilai kamar haka. Akwai sare itatuwa babu ka'ida, babu maida ire-iren waɗanda aka sare. Akwai ƙona daji da ake yi ko dai ta dalilan farauta ko wasu abubuwa. Akwai kuma ɗumamar yanayi. Sare itatuwa ba tare da mayar da wasu ba yakan kawo hamada ta saboda wuri yana yin fili da yawa. Haka kuma ƙona daji akan ƙone wasu abubuwa da muke kira microorganisms, ƙananan halittu na ƙasa. Idan aka ƙona su to zai zamanto an bar wurin tsirara. Ba kyau a yi wa ƙasa tsirara domin duk waɗannan abubuwa suna inganta abin da muke kira fertility na soil, wato bad amfani mai kyau. Waɗannan ƙananan ƙwayoyin halitta da ke ƙasa microorganisms da wasu ƙananan halittu da muke kira bacteria, sa'ilin da suka kashin su a wurin su yi fitsarin su a wurin su jujjuya ya zamanto wurin ya tabbata mai bada amfani. Amma idan aka ƙone su sai ka tarar wurin ya zama ko amfani ka shuka a wurin ba zai yi yadda ya kamata ba. Kuma waɗannan suke taimakawa idan aka shuka amfani ya samu zarafin da zai zuƙo waɗannan sinadarai na ƙasa irin su nitrogen da phosphorus da sauransu dai. To idan babu waɗannan ƙananan halittu zai zama da wuya wajen zuƙo waɗannan abubuwan domin hanyoyin iska da komai da komai sun toshe kenan. Itatuwa da ke da shi a kan ƙasa suna da tasiri wajen taimakawa wajen haɗa hadari a sama.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda ke ansa mana tambayoyi kan tarihin Fulani da kuma Malam Iliya Sarki wanda ya amsa mana tambaya kan hamada. Ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe.
To madalla jama'a masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamainan Dudu da ta haɗa shirin da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, sai da safiya.